Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ba za a dage takunkumin da aka saka wa Koreya ta Arewa ba har sai ta dauki muhimman matakan wargaza shirin ta na nuclear. Ga dukkan alamu kalaman na Mattis tunatarwa ce kan batutuwan da za a tattauna tsakanin Amurka da Koreya ta Arewan. Ya kuma bayyana hakan ne a gefen Ghana wadda suka yi da takwarorin aikin sa na Koreya ta Kudu da Japan. Mattis ya kuma ce ba za su cire tsammanin cewa za a samu turjiya a wajen tattaunawar ba. Amurka da Koreya ta Arewa na ta share fage taron kolin da za a yi tsakanin shugaba Trump da takwarorin aikin sa Kim Jong-un wanda aka tsara zai gudana ranar 12 ga watan nan na Yuni a Singapore. E zuwa yanzu babu wata alama da ta nuna bukatun da bangarorin biyu za su baje akan teburin tattaunawar. Sannan ba a san tsawon lokacin da za a kwashe ana wannan ganawar ba. To a dai bangaren kuma Mattis ya soki mame yankin tekun kudancin China da kasar Sin ta yi da sojoji da manyan makamanta. Yankin da ke dauke da tsibiran da ake takaddama akan su yana mai cewa matakin barazana ce da kuma nuna karfi akan kasashen da ke makwabtaka da China. Mattis ya yi waɗannan kalaman ne a jiya Asabar yayin wani taron karawa juna sani da ake a shekara-shekara kan harkokin tsaro a yankin Asiya. Taron da ake wa lakabi da tattaunawar Shangri-La wanda ya gudana a Singapore.
Yet China's policy in the South China Sea stands in stark contrast to the openness.
Yace matakin da China ta dauka a yankin tekun yayi hannun babbar riga da burin da muke so mu ga an cimma a wannan yanki. Hakan kuma na jefa shakku a zakatun kasashen da ke yankin kan inda China ta sa gaba. Sai dai a martanin da ta mayar yayin taron wakilin China Lieutenant General Haley ya zargi Amurka da haddasa fituna a yankin. Yana mai cewa a matsayin China na kasa mai cin gashin kanta tana da ikon ta girke wato ta girke dakaru da makamai a yankin na kudancin tekun China wanda hakan dokar kasa da kasa ta amince da shi. Burtaniya ta ce ba za ta amince ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar kasuwanci da Amurka ba muddin yin hakan ba zai kare muradinta ba. Ministan kasuwancin Liam Fox ne ya bayyana wa gidan rediyon BBC hakan bayan da jami'an kungiyar tarayyar Turai ta EU suka shigar da korafi a ofishin cibiyar cinikayya ta duniya ta WTO kan kuɗaɗen haraji da Amurka ta saka kan kayayyakin karafuna da dalma da ke fitowa daga kasashen su. Jami'an kungiyar ta EU sun mika takardun korafin ne a irin jerin matakan da suka kuduri aniyar dauka baya ga matakin saka kuɗaɗen haraji kan kayayyakin Amurka da ke shiga yankin. Fox ya kara da cewa Prime Minister Burtaniya Theresa May za ta gabatar da wannan korafi a gaban taron manyan kasashe bakwai na G7 waɗanda suka fi karfin tattalin arziki a duniya wanda za a yi a Canada a wannan makon. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin jallancin labaran Faransa ya rawaito cewa an sake samun sabbin mutane biyar da ake fargabar sun kamu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. A jiya Asabar kamfanin jallancin labaran na AFP ya bayyana cewa jami'an lafiya sun gano karin mutane biyu a yankin Wangata da kuma wasu mutane uku a yankin Bikoro duk a arewa maso yammacin lardin Equateur. Dr. Hila Manzimbo shine daraktan babban asibitin yankin na Wangata.
Pour la plupart des gens ici en Bandaka.
Cikin Faransanci ke ne yake cewa har yanzu a nan Mbandaka da kuma watakila Bikoro da sauran wurare mutane da yawa ba su fahimci cewa lallai akwai cutar ta Ebola ba. A halin da ake ciki kuma hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ta dukufa wajen samar da allurar rigakafin cutar ta Ebola. Allurar wacce ba a tabbatar da ita ba a hukumance kan samar da wato kan iya samar da kariya tare da bada kwarin gwiwar cewa za ta taimaka wajen daƙile yaduwar cutar. Shugabannin kabilar Uyghur da masu fafutuka sun yi korafin cewa gwamnatin China na ci gaba da take haƙoƙin kabilu marasa rinjaye a yankin Uyghur mai zaman kansa da ke yankin Xinjiang yayin da ake wannan wata mai tsarki na Ramadana. Shugabannin sun ce gwamnatin ta China na ci gaba da amfani da tsarin nan na wato tsarin nan na yaki da masu tsauraran ra'ayi tana musgunawa mazauna yankin mafi yawan su musulmi. A watan Afrilun bara China ta fara campaign na cafke musulmi yan kabilar Uyghur wadanda ake zargi da bayyana tsauraran ra'ayi inda ta kan aje su a wani sansani da ta tanadar da nufin sauya musu tunani. Masu fafutuka sun ce adadin waɗanda ake rike da su a sansanin zai kai 120,000 zuwa miliyan 1. Shugaban majalisar yankin kabilar Uyghur Dorcan Issa ya faɗa murya Amurka cewa hukumomin na China sun fi tsaurara matakan ne a wannan wata na azumin Ramadana.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A cikin watan jiya Mayu da ya kare ranar Alhamis akalla akwai bukukuwa biyu da suka shafi harkokin ilmi a fadin duniya. Na farko shine makon karrama malamai a duk fadin duniya da aka kammala ranar 12 ga watan na Mayu, sai kuma ranar yara ta duniya da a duk shekara ake yin bikin ranar 27 ga watan na 5. Wakilin sashen Hausa a Jalingo Lawal Sani Kona yayi magana da malamai da masu ruwa da tsaki ta fannin ilmi kan tasirin malanta da yadda ake mutunta sana'ar daga bangaren gwamnati da sauran jama'a.
Masana na ikirarin ba za a cimma nasarar koyar da rubutu da karatu ba sai da kyautatawa ubannin karatu. Ranar Asabar 12 aka kammala makon godiya ga malamai ta duniya. Wannan batu ya janyo juyayi bisa yanayi da malaman Najeriya suka samu kansu a ciki a yau. Na farko ga shugaban kwalejin ilmi ta jihar Taraba da ke Jalingo, Dr. Mike Dio.
Ba za ka samu likita a kasan ba malami ba, ba za ka samu injiniya ba malami, ba za ka samu ko politicians din, domin an kayyada cikin tsari na kasancewa kafi ka tsaya a matsayi kaza sai kana da takarda kaza ko secondary school ko kuwa degree. To, wa koyar da kai? Malami ne. Amma da momen mun tafi ko mai dan secondary school ne tunda ya samu matsayi malami wanda zai taka ne komai ilimin sa. So su ne kuma sun koyar da su din kafin samu wayannan sanoyin da suna ciki. Amma haka mata kamar yadda wasu kasashe suka dauka madauki, for instance a India zaka ta cewa an ba da fifikowa malami, kowa fi so ma je koyi malanta kan ma je zaman likita ko lawyer, domin kudin da ake biya malami da incentive da ake ba shi nan abun shawa ne ma kowa wanda ya gane. To a kasana idan muna so kasananta cigaba, dalilin da muna koma baya kenan domin ba mu ga muhimmanci ilimi ko muhimmanci malami mai ba da ilimi ba. Ya kamata idan ana so kasana cigaba, one, ya kamata albashi na malami ya fi na kowa a wannan kasa. Na biyu sa kuma a inganta cewa akwai special allowance ma wayanda suna karkara fiye da wayanda suna birni. Idan ni na Jalingo yanzu wanda yana nan ko Jabjab ko kuwa matafi ta Gembuche wanda yana wani kawai yana da wahala zuwa wuri, ya kamata a bashi special allowance da ya fi wanda yana nan, to shi zai motivate mutum ya tafi. Kuma kamar zona yadda yake faruwa wasu kasashe, a kashe shekara haka nan sai a basu bonus.
Malam Umaru Tukur ya jima a aikin malanta kuma jami'i ne a kungiyar malamai ta kasa reshen jihar Taraba.
Yau na karantar ya kai shekara 27.
Daga dangantakanka da ɗalibanka, menene kake gani na godiya daga gare su?
Babban abin da nake gani godiya ga gare su shine koyaushe mu na tarar da waɗanda na karantar za su ce mini sannu malam, sannu malam, za su tsaya su saurare su yi mini gaisuwa su ce to wannan yakan bani farin ciki. Ba don komai ba, don wanda duk ka taba rayuwarsa bai manta da kai ba, to abin alfahari ne.
A gwamnatance fa?
A gwamnatance, na gode wa Allah a cikin karantarwa yau yayana takwas. Na karantarwa nan dalilin haka ya sa na yi gida kuma na samu yaya takwas. Na gode wa gwamnati ba don komai ba sai don abin da nake gani yau, ka samu aikin karantarwa ya zama damuwa yanzu. Da inda kana da qualification ba matsala, za ka samu shiga. In kana da NCE shine minimum qualification, nan da nan za a dauke ka aikin karantarwa. Amma yau ga masu degree a education, ga masu masters a education, amma ba su samu aikin karantarwa ba.
Shi ma Malam Muhammad Salisu na makarantar Mayo Dashan da ke Jalingo ya tofa albarkacin bakinsa game da matsayin malamai a yau.
Da farko na gode wa Allah da ya nuna mini wannan lokaci din da na kawo ina karantarwa. A yau na shafe kusan kimanin shekara 20 da wani abu, ina abu daya karantarwa nake daga wannan makaranta zuwa wannan makaranta. A gaskiya a dalibai alhamdulillah akwai wa'inda yanzu haka na karantar da su daga matsayin primary a secondary har ma na je jami'a sun samu su ma suna karantarwa a jami'a. To a gaskiya na matukar jin dadin wannan al'amari, na ji dadi kwarai don duk inda suka gani suna cewa wannan malami na ne, suna bani daraja, ni ma kuma ina ba su daraja. To wannan gaskiya ina matukar jin dadi, proud a wajena, on wuce wani ya nuna ne ce wannan ga malamin sa, kaga which means na yi masa alkhairi, na mishi kirki domin na bude mishi kokolwa ne na bashi ilimi wanda ba zai taba mantawa da ni ba.
Ta gefen gwamnati ba?
To ta gefen gwamnati muna nan dai muna tafiya da su kullu akan alƙawari muke. Yanzu ni din nan rabon mu dai da mu samu yali increment tun 1999.
Karin albashi
shekara shekara. Karin albashi ne shekara shekara. To sai takardu na cewa promotion a kawo kaza promotion, kawo kaza promotion, mun yi duka ana ta alƙawari za a yi, har yanzu dai ba implementing ba. To babu sai dai mu taya gwamnatin da addu'a, Allah sa dai ta biya mana bukatun namu kawai.
Nasarar tada al'umma mai albarka, in ji masana, yana tare ne da tanadin ingantacciyar ilimi. Wannan kuwa ba ta samuwa sai da malamai da ke samun haƙƙin zufarsu kuma a kan kare. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Har yanzu dai muna a Jalingo, yankin da ke ci gaba da fuskantar radadi daga tashi-tashin hankulan Boko Haram da ya addabi jihohin Borno, Yobe da kuma Adamawa. Yanzu akwai akalla yara yan gudun hijira da iyayensu 17,000 a jihar ta Taraba daga jihohin nan uku, waɗanda karatun ƴaƴan nasu ke fuskantar ƙalubale iri-iri, kamar yadda dai za ku yi cikin wannan rahoton da Lawal Sani Konan ya aiko mana.
Ilmi ga dubban ɗaruruwan yara maza da mata ya samu cikas sakamakon faɗace-faɗace da ya addabi jihohin Borno, Yobe da Adamawa. Akwai wani rukunin yan gudun hijira na wannan rikici wadda jinnar su ya kai mutum 17,000, amma sabanin takwarorin su a jihohin Borno, Yobe da Adamawa, alamu ke nunawa hukumomi da ke kula da ilimin ƴaƴa yan gudun hijira, walau na gwamnati, majalisar ɗinkin duniya da kuma akasarin ƙungiyoyin agaji suka manta da su.
Yara mu da yawa ba sa zuwa makaranta domin yanayin da ƙasar nan take, babu kuɗi ko ta ina. Gwamnati tana kuka, talaka yana kuka. To amma abin da yake faruwa shine a state nan mu ba karɓen mu yadda ya kamata ba. In aka kwatance da yan uwaninmu da suna Borno, Adamawa da Yobe, ba mu samu kashi ɗaya a cikin goma, domin duk abin da ake tura na ilimi na batun makarantar yara ba mu ko kaɗan, sai dai mu ji wai. To da yawa kungiyoyi da kuma abinan gwamnatin Taraba da na Najeriya gaba ɗaya suna zuwa maganan ilimi na yara, kamar yadda yanzu ka zo kana tambaya na, ba mu ganta kasa ba.
Shugaban al'umman 'yan gudun hijirar Borno da Adama da ke jihar Taraba, Mr. Paul A. Achagua, ke bayyana takaici da 'ya'yansu suka samu kansu ciki a jihar Taraba, inda suke da sansanoni a wurare kamar su Mayo Dasha, Mallum, Kufai, Jauro Yinu, mutum biyu da kuma wasu sassan jihar. Waɗannan mutane da suka bar gidajensu da garuruwan su cikin gaggawa sun samu kansu cikin yanayin sake shata fara rayuwa sabuwa fil, inda ƴaƴansu ke fuskantar matsaloli daban-daban a ƙoƙari da suke yi na neman ilimi.
Ya sunanka?
Jerry.
Kana aji nawa?
5. Wata rana bana da yunfom, wata rana kuma ana tafe ba yunfom, wata rana kuma ana kori na kudin titi.
Emmanuel Yakubu.
Yawa, Emmanuel ka shiga makaranta?
Na shiga makaranta.
To, a matsayinku na yaran masu gudun hijira, kamar wani ne matsala kuke samu game da yin makaranta?
Ba koyarwa mai kyau, kuma akwai irin uniform haka da yawa ba mu iya samun shi, yana da tsada.
Kudin makaranta fa?
Shi ma duka akwai tsada.
Ana samu ana biya maka dai?
Wani time.
Tun da ka shiga makaranta akwai wasu ko hukuma ko gwamnati ko kuma kungiya masu zaman kansu da suka kawo muku taimako ko na uniform ko na takarda ko na kudin makaranta?
A'a, babu.
Ladi Ayuba.
Kina ji nawa?
Ina ji 63. Gaskiya muna samun matsala ta fannin karatu saboda bamu da wanda suke yi mana, iyayenmu ma ba su da ƙarfin yi mana.
Kaman wani irin matsala kenan?
Ta fannin school fees, takardu, uniform din mukan samu problem ta gurin. Ina JSS 3.
Kin fara daga aji nawa ne?
Daga JSS 1.
Daga JSS 1, wato kusan shekara uku kenan kika yi nan garin? Tun da kike nan akwai wani wanda suka zo suka ba ku taimakon takardu ko kuma uniform ko kuma biya muku kudin makaranta?
A'a, babu.
Shugaban al'ummar 'yan gudun hijira Paul Achagua ya ce akwai alamu akan aiko agaji ga waɗannan 'yan gudun hijira.
Ni akwai inda na tabbatar ana turawa, don kuma yana ɓatawa. Bara an tura kayan UNICEF sun ba da kaya, takardu, jagokuna na yara. Har yau mun bi magana na har zuwa Minister of Education. Har mun je wajen abin wajen permanent secretary na education, mun je wajen secretary na education, har yau ba ba mu ko pencil daya ko kuma takarda daya ko jaka daya ba. Ina so gwamnatin Taraba, gwamna na Taraba ya bincike ya sa hankali akan harkoki na yan gudun hijira. Ba lallai sai na yan gudun hijira na Taraba kadai ba, mu ma haƙƙin mu yana wuyansa, tunda mu ma yan kasa ne, muna sama a kasar shi, muna kira ya tashi tsaye ya tuya binciken wannan abun, ya sa hankali sosai, domin a shugabancin da yake yi din Allah zai tambaye kowa gurgudo abinda Allah ya bashi.
Kokari da nayi na tuntubar jami'an UNICEF don tabbatar da wannan batu na agaji bai yi nasara ba. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo, Nigeria.
Duk da irin ci gaba da aka samu ta wajen saka yara musamman iya mata makarantun zamani a arewacin Najeriya, har yanzu akwai iyaye da wasu al'umma da ba sa saka ƴaƴan nasu makaranta. Wannan watakili yana daga cikin dalilan da suka sa wasu iyaye a jihar Kaduna ƙara yin kira ga takwarorinsu musamman a arewacin Najeriya su himmatu wajen saka ƴaƴansu musamman mata a makaranta, kamar yadda suka gaya wakilin sashen Hausa Iliya Kure, kuma za ku yi cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Sunana Amina Zailani. Ilimin ƴaƴa mata yana da amfani ko don wajen tarbiyyantar da yaranta da mutanen da suke tare a gida ma gaba ɗaya. Idan tana da ilimi, mutanen da suke tare da ita gaba ɗaya za su ilmanta da iliminta, da wanda ma suke unguwanni gaba ɗaya duka za su ilmanta da iliminta. Kuma yaran da za ta haifa za ta tarbiyyantar da su yanda ya kamata, za su bambanta da wanda mamansu ba ta da ilimi.
Assalamu alaikum, sunana Fatima Ali. Muhimmancin mata a kan ilimi yana da amfani sosai, saboda idan ka ba mace ilimi to ka ba mu kaman al'umma ne ga baki ɗaya ilimi. Idan mace ta aure ta haihu, wa'annan ƴaƴan nata duk wani mu'amala ta wani harka da mutane, idan kana da ilimi zaka koya ma yaranka. Gaskiya mace da bata samu ilimi ba akwai matsaloli sosai, saboda yaranta ba za su samu tarbiyya ba, shi mijinta kanshi ma tarbiyyan shi zai zama
ragagge, saboda idan mace tana da ilimi to hatta mijinta ma shi ma yana da ilimi, shi ma yana da ilimi, al'umma na kusa da su su ma za su samu ilimi. Saboda haka ina roƙon iyayenmu maza da mata su ba wa mata ƴanci, yara su je su yi karatu. Don kana da yara mata yara 20 ne a cikin gida, ka samu wata guda biyu haka, ka cire a cikin ƴaƴanka, ka cire mata guda biyu haka, ka ba su ilimi, ka gani yaya za su amfana a community ku. Kai kanka idan ka ba mu yara mata na ilimi guda biyu, to kai kanka a gidanka sai ka ga canji. Yaran kai kanka da ka sa su a makarantar za su ga canji, iyalanka za su ga canji, kuma ƴan uwa gaba ɗaya ma akwai canji na rayuwa saboda ilimin da suka amfana da shi.
Jafar Musa, ilimin ya mace shine ilimi, domin idan ya mace daya ta ilmanta, to kaman an ilmantar da wannan yanki ne kawai gaba ɗayan shi. Saboda idan ba ilimin nan, matsalolin da ake samu shi ya ja mana dole fitina. Mun san inda zamu saka mun zo ga abin lokaci hakuri. Lokacin da muke da zamu yin ba mu yi ba, yanzu ko ga lokacin yana ta san makulya. Dalilin kokulya shine idan aka ce ku kana neman naira 10 kafin ka same ta, wallahi za ka samu naira 1000. To aka ce ba mu wannan kokari ba, sai ga shi yanzu abubuwan yanzu mata ne suke mutuwa, wallahi da rashin karatu ne shine ya jawo wannan bala'in. Kuma mu tsofaffi ne, lokacin da zamu karatun mu an kai mu wajen makarantar alloli. Ni yanzu wajen maganar addini alhamdulillah, amma wajen maganar boko yanzu jikana ne kike koyar da ni, itiki kuwa mun karatu da rubutu jikana, kuma ai shekara 11. Saboda na yi dole ne kawai dukkan da na yi wani su yi karatu, kuma na ban musu ma wasiya a bada ba ilimi, wani ilimi na zamani, don dan shi ilimin muhammadiyya a cikin ilimin zamani a za a same shi. Saboda haka shi sa muka yi mun yi da gaske, kuma yanzu wannan tani da ake yi wannan aikin aikinmu ne. Kullum muna zaune da mutane ne muna gaya musu illan abin da aka baro a baya. Lalle kuwa
baba, kamar shekarunka nawa yanzu?
Zai shekara 70.
Kana gani kamar akwai rawa da gwamnati za ta iya taka wurin kawo cigaban ilimin 'ya'ya mata?
To za ta kawo, amma ita gwamnati tana faɗa ba ta cikawa ne, ta da matsala ne. In ta faɗa abu yau sai a shekara ba a yi ba, ko kuma a shekara wani ta ma ta faɗa ta fita gwamnatin ba ta yi ba, shi ne matsalar mu kawai da ita gwamnati. Amma wallahi za su tsaya, ita ne maki da iko, ita ke da iko ta yi ta iya mutar da 'ya'ya mata, domin ana ƙara musu ƙarfi ne. Yanzu dai mu dai mun yadda su yi, kuma za su yi in Allah da.
Sunana Jinet Ishaku daga Kubau. Muhimmancin ilimin mata, 'ya'ya mata, shi ne musamman kaman mu mata idan mun yi aure, wani lokaci yaro ba sai lallai daga makaranta kawai zai koya ba, in ya dawo gida za ka iya sa shi a ta hanya don gobe in ya koma ya sani. Bayan haka kuma in an zo an same ka da zancen makaranta, ba za ka iya kai musu ko kuma ka ce makaranta ba kyau ba. Mun san makaranta yana da kyau, shi yasa muke ce yana da kyau 'ya'ya mata su yi karatu.
Ba kamar sauran kasashen duniya da suka ci gaba ba, galibin mabarata a ƙasar Hausa mutane ne masu larura da 'ya'yansu. In banda a yanzu da karatun tsangaya ya taɓarɓare ya zamanto gararan ba ita ce ta farko a gaban almajirai daga waɗannan tsangayoyi. A himmar da gwamnatin jihar Katsina take yi na wadata ilimi har ga mutane masu larurar ta gani ko ji da sauransu, su ma bata bar su a baya ba. Kamar yadda mai baiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin ilimin masu larura Muntari Sani Dutsin ma ya ga wakilin sashen Hausa Zaraddin Sani Funtuwa.
Ni ne mataimaki na musamman, ma'ana senior special assistant na gwamnan jihar Katsina on physically challenged, ma'ana mutane masu bukata ta musamman ko mutane masu nakasa.
Ilimi wani abu ne wanda an babu shi za ga mafi abubuwa suna koma baya. Kuna da makarantu irin na mutane masu bukata ta musamman a wannan jihar ta Katsina, wanda makarantun nan sun kusa guda 5, wanda matakin primary ne da na sakandare. Akwai wani bugun kirji da za ka yi mun na ganin cewa waɗannan makarantu suna cikin yanayi mai kyau ko kuma suna samun wasu buƙatu wanda ya kamata.
Bugun kirji da zan yi a kai, yara da muke da su a waɗannan makarantu nan suke kwana, nan ake ba su abinci. Ina tabbatar maka duk wannan yanayin rashin kuɗi da gwamnati take fama da shi yanzu haka a makarantar makafi, zuwan wannan gwamnati da ke magana ta mai girma Right Honorable Aminu Yalla Masari, mai san kowa ya zama mai ilimi, mai abin hadda mu mutane masu bukata ta musamman ko na kasasu. Haƙƙai ake sa masu na abinci da kifi, wani lokaci nama. Saboda in ka je wannan ba ƙarya ba ne, kare ka bincika. Wannan wani abu ne, wani kyautatawa da ake yi masu dan su zauna su yi karatu. A yanzu haka maganan da nake da kai ko ran nan mun je meeting a Ministry of Education an dauki katihu duka wannan makarantun guda biyu an ba su najin akalla wajen guda 200 na kwanciyar yara.
Kama irin waɗannan makarantun primary ne ko kuma makarantun secondary?
Suna haɗe ne da primary da secondary. Ko yanzu nan kaje makarantar makafi haka za ka gani shi ya ja ma dalili a wannan primary da secondary din da ke akwai kuma yake inclusive education, ma'ana na haɗaka ilimi ne, na haɗaka da mutane masu gani da mara gani ko kuma da kurame da wanda ba kurame ba. Yake sawa za ka je ka ga akwai azuzuwan makarantun nan duka da na secondary din da na primary duk wuri ɗaya ake. Suna nan ana haɗa su ana koya masu tare, sai dai bambancin kayan aiki da namu da wanda su suke gani. Idan misali mai gani ko mai gani tana amfani da biro ko pencil, mu muna amfani da abin da ake kira ko typewriter, shi ne kyakkyawar rubutu, ko kuma braille machine, shi ma kamar kyakkyawar rubutu yake, wanda yake taimako mu mai rubutu wannan yan huje-hujen nan wanda yake za mu riƙa taɓawa da hannu muna karanta. A yanzu haka a makarantar makafin nan akwai computer center yanzu haka, wanda za ka iya komai browsing da ta email da sauransu, akwai saba a wurin. Duk wannan abun kaga ana yin shi ne domin kamar yanda tsari gwamnatin mai girma gwamnatin jihar Katsina Rajat Honorable Bello Masari take ɗaukar kowa da kowa ta tafi da shi kuma akan ilimi, kowa sai ya samu ilimin nan don shi ne gishirin zaman duniya.
Yanzu in na kewaya waɗannan makarantu da yawan waɗannan abubuwan da kake zayyana, lallai zan gansu kenan a makarantun nan.
In Allah ya yarda. Wanda yanzu haka kaga kamar makarantar makafi ko matsalar da muka samu katangar ta zube babu, sai zamanto makwabta na shigowa su zuba shara a masu abin da yake kira kurkura ko keken nafek suna shiga ciki su wuce da gudu, kuma a makaranta ce wata makafi. Cikin yadda Allah ni naje na tashi na samu ma'aikatan nan su bef, akwai wani intervention da ake badawa duk shekara a cikin yadda Allah cikin 2017 shekara ta 2017 suka je suka gina katanga a makarantar nan da sunan zuwa wannan office ni da ne ta zuwa ina magana a kai. Aka zagaye makarantar nan aka sa irin valveware akan katangai, saboda haka yanzu babu yanda za ka kaje mutum ya wuce ciki ba tare da an san waye ya wuce ko kuma yana da wata hanya da za ta fitar da shi ba. Sannan lokacin suna fama da ƙarancin ruwa aka zo shi ma aka gyara musu bohol ɗinsu, aka sa musu wuta da take pumping ɗin ruwa yanda ya kamata, za a yi pumping ruwa yanda ya kamata. Kan ilimi dai da muke magana a kai take yin wannan taiwa a nan abubuwan. Yanzu haka maganar da nake da kai, ana nan a makarantar kurame ta malumfashi ana ba da wani special training ana koya ma malamansu wani abu wanda yake kaman training workshop ne, amma shi dan bambanci gwamna ya bada shi ana yin shi zai kaman wata biyu zuwa uku ana yi musu shi. Don wannan duk cigaban dai ilimi na yanda mu mutane masu na kasa za mu zama daidai da kowa yanda yake.
Su malamai irin waɗannan na makarantar su makahi ɗin nan, ganin cewa ana kyautata masu ɗalibai, to su malaman akwai wata kyautata ta musamman? Ba wai kyautata in ce albashi ba, irin kyautata wanda su ma su ƙara bunƙasa ayyukansu, akwai irin wannan kyautata?
Akwai, domin ai yanzu haka maganar da muke yi muna ƙoƙari a riƙa ba su wani allowance na musamman, domin duk inda mai koyarwa yake mai mutum mutane wanda suke koya wani abu da ake kira special education, ma'ana shi ilimi na musamman wanda mutane masu bukata ta musamman suke koyo ko ake koya masu, to duk mai aiki wannan wurin ba ma wanda yake da matsala ta rashin gani ko gurgu ne ko kurmani ba a cikin malaman, a'a duk ta shafi har wanda suke da hannu da kafa da idanu da kunnuwa, in dai suna koyarwa a wurin to sun cancanci a ba su wannan allowance din. Shi ma muna nan muna kira muna ta kokari ko ran nan mun zauna da commissioner na education akan wannan, mun magana akan wannan.
Mazarun mu da haka Allah ya kawo karshen shirin nagari na kowa a makon nan, sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kama na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Solomon Abuda Chubahiro Dodo ne waɗanda suka daidaita sautin wannan shiri a nan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.